Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna murna da Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai tarin albarka, wadda muke sauraron muhadara wadda duk farkon wata wannan kungiya ta mu mai albarka misa usuna ta katakun local government, wadda muke karban sakon Allah ta'ala da sayyidi san wa zalla sallallahu alaihi wa sallama daga bakin maluma Zainab Aminu Haliru, shugaba ta Nisa Usunna. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da abin da muke saurara. Shugabannin kungiya, yan agaji, yan midiya da yan anguwa, ubangiji Allah ya datar da mu, Allah ya sa mu dawama a wannan rayuwa har zuwa ƙarshen rayuwarmu insha Allah. Yanzu za mu dora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida. Amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai da ya kaddari zaman mu a wannan safiya mai tarin albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da nasara da dacewa da faɗin abin da yake daidai, ya ba mu kuma ikon yin aiki da shi. Muna gode wa ƴan uwa mata masu katse al'amuran da suke gaban su don su zo su nemi abin da zai dace da tafiya ta addinin musulunci. A bisa abin da muka bari na cewa tattaunawa da muka yi akan alkiyama, mun tabo alamominta, yanda take ko yanda take kasancewa, to kuma akwai wani bangare da dole shi ma ina so a ce mun taba shi, shine bangare da yake da na sani da al'umma suke yi lokacin alkiyama, wanda yayi aiki daidai ma, yayi karatu, yayi sallah, yayi zumunci, yayi ayyuka kala-kala, shi ma yana da na sani. To ina kuma ga wanda shi kuma yayi fajircin sa yanda yake so? Wannan bangaren nake so mu taba dan mu ƙara ganin aikin da yake gaban mu fa ba ƙarami bane. Yan uwa, hikimar taba mutuwa ko kuma makoma bayan mutuwa ko kuma tashi bayan mutuwa shine mai zai dawo da tunanin mutum kan yabi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya akan abin da aka dora shi. Domin dukkan bangare muna tabawa lokaci bayan lokaci, kama daga zamantakewar aure, tarbiya, neman ilimi, al'amura dai daban-daban. To amma baka gane darajarsu sai ka gane a lahira za ka zo kana da na sani da baka je ka neme su ba. To shin ya lahira za ta kasance? Ya kamata mu duba wannan bangaren. Annabi alaihi salatu wassalam a ranar alkiyama, lokacin da aka bujiro da mutane, lokacin da aka kiranyi mutane, lokacin da mai kira ya yi kira a tafofilin alkiyama, dukkan mu za mu tashi, kuma dukkan tafiyar tana kallon bangare ɗaya ne, babu waiwaye, babu jinkiri. Ina za mu tafi? Zuwa ga filin da Ubangiji ya tanada domin tashin alkiyama. Annabi ya ce mutane za su tafi nau'i uku. Na farko shine wanda za abin hawa suke, wayannan sune muminai salihan bayi wayanda kullun in kai sallah kake cewa Allah ya hada ka da muminai ka tashi da su ranan alkiyama wayanda suka ba Allah sau da kafa su tafiyar ba za ta ba su wahala ba gudun ba zai ba su wahala ba sai mataki na biyu mataki na biyu sune wayanda za su tafi irin tafiya ta kan kafafuwar su kaman yanda yanzu suke tafiya a doran kasa su kuma wayannan sune musulmai amma wayanda suka saba wa Allah subhanahu wataala sun rayu suna da imani sun yadda da Allah amma mutane ne masu aikata sabo kala kala nau'i na uku annabi alaihi salatu wassalam yace sune wanda za su tafi tafiya akan fuskar su suna tafiya tafiya akan fuskar su an tambaye annabi alaihi salatu wassalam cewa yaya za a yi tafiya akan fuska ya rasulullah ta yaya za a yi tafiya akan fuska yace eh lalle Allah da yayi izinin su yi tafiya akan kafafuwan su a wannan duniyar shi yake da iko ya ba su dama su yi tafiya akan fuskar su ranar alkiyama wayannan kuma sune munafukai da kuma kafirai na san dukkan mu yanzu wannan nau'i ukun da muka karanta kowa tana jin aranta Allah ya sa tana cikin nau'i na farko wayanda za su tafi suna jin ba su ma san sun yi tafiya ba kamar kai su akai da annabi yace kamar akan abun hawa suke hakan za ta kasance sannan a wannan lokacin ne da aka taso za a yi wannan tafiyar mutane suke jin cewa sun fara dana sani tun a wannan lokacin za su fara ya wailana man marqadina ya kai can mu wai waye tashe mu ne waye tashe mu ne akan bacci mu don wannan bala'in da ka kalla ka kwammace kana kwance a cikin kabarinka duk duniya ta bujiro kowa tsirara kowa ta kansa yake yi ya wailana man ba'athna min marqadina haza ma wa'adna rabbukum ko haza ma wa'ada rabbukum ma wa'ada arrahman ko Allah ta'ala zai ce musu ai wannan shine alƙawarin da muka yi muku wa sadaqal mursalun annabawa sun gaskata amma ku ba ku gaskata hakan zai faru ba to yanzu gashi ya faru kuna kallo rayal ayn to daga wannan lokacin mujirmai za su fara dana sani sun san gaban ba za ta yi kyau ba wayanda suke da imani kuma sun yi aiki na kwarai sai su dinga jin da sun sani aikin su da ya ninka abin da suka yi da farko kenan babu wanda yake da jin nutsuwa a ransa babu wanda yake jin ya gamsu ai bashi da matsala saboda me saboda bala'in tashin alkiyama amma a lokacin da aka bujiro gurin aka taru aka yi wannan assembling da kowa ake ba mu labarin sa kowane lokaci ake ba mu labarin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sai ya tsuru wani fushi ya manta da mu wani dogon lokaci ga rana gab da kawunanmu kwakwalwa tana ta farfasa kamar yanda talgenki yake ta farfasa kwakwalwarki haka take ta farfasa kwanya tana saukar da gumi wasu aka ce zai zo wuyansu wasu zai zo cibiya gwiwa kai wasu aka ce guminsu ya saukaya musu inuwa kuma gumin wani ba ya taba na wani bala'inki ke za ki ji kayanki makwancinki shi ma shi zai ji nasa wannan shine matakin farko lokacin da aka taso kuma kowa a zuciyarsa a wannan lokacin da na sani da wanda yayi aiki da wanda bai yi aiki ba Allah subhanahu wataala cikin wata sura mai albarka ya ba mu labari game da abin da zai faru a wannan lokaci tamanin ayi Allah subhanahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yace mana ya ku wanda kuka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku ubangiji ya cancanta a ji tsoron sa amin nace ya ayyuhal mu'minin ko gaba ɗaya mutane Allah yake wa umanni ya ayyuhan nasu ne dukkan mutane su ji tsoron wa Ubangiji, inna zalzalata sa’a, lalle girgizan ƙasa ta tashin alkiyama, shay’un azim, wani al’amari ne mai girma, wani al’amari ne da zuciya ba ta iya hararo yaya yake ba, wani al’amari ne da baki bai iya faɗan yaya yake ba, sai dai kwatance. Allah da kansa yana girmama gurin, yana girmama maganar ‘yar uwa. Ya kika ji take a gabanki ko a zuciyarki ya kika dauke ta za ta kasance da wani irin aiki kike tunanin zaki samu dace a wannan tafiyar Allah yana gargadin mu akan ta Allah ya ce
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yauma tarawnaha rana ce da zaka ganta wa yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at dukkan wata mai shayarwa ta shagala da barin abinda take shayarwa ma'ana zaka ganta ita mai shayarwa za ta fizge abin da yake jikinta na dangin shayarwa daga lokacin da aka yi wannan kira kawai meye manufarta ta tafi ga wancan amsa kira da aka yi zuwa ga filin alkiyama ba ta waiwayen yaron da ta yasar ku dubi tausayi irin na ɗa da mahaifi ku dubi kuma shigar rai irin na ɗan da kake shayarwa Allah ya ce ba ka waigensa abin mamaki kuma ɗan bayya zarginki shi ma ta kansa yake matuƙar an busa wa yaro numfashi fa sai ya halarci wannan gurin idan kika yada yaron hannunki kika zuba a guje idan yaron ya tashi ba sai ce zai yi ina ummansa ba a'a yaya zai iya kai kansa filin alkiyama ne damuwarsa da iya shi ma tunaninsa kawai yanda kike gudu shi ma gudu yake yi wannan alkiyama kenan ƴan uwa wata da kullu zati hamlin hamlaha wa subhanallah da Allah wace take manta lokacin da ta haihu wace take manta lokacin da take naƙuda Allah ya ce dukkan wata mai ciki za ta haife abin da yake cikinta ba tare da ta san ta haife shi ba wani irin bala'i ne wannan ƴan uwa baki ji zafin haifuwa ba anya ko bala'in da yake gabanki bai ninka na haifuwar ba
haka Allah yace zaki haife abin da yake jikinki ki wuce ki take fatarki kawai ki je ki amsa wancan kiran da ake zuwa ga filin alkiyama shi ma kuma jaririn da kika bari kamar dai wancan na farko idan ya farka yanda muke ganin tumaki suna haifuwa daga an aifu ka fara kokarin mikewa ko to a wannan lokacin haka jarirai za su zama daga an aife su su ma me suke jira yaya za a yi su mike su je su amsa wancan kiran da Allah subhanahu wataala yake wannan ita ce alkiyama ƴan uwa su kai kansu Allah ya ce wa taran nasa sukara saboda bala'i saboda tsoro saboda masifa da tashin hankali da kankan da kanka da kake yi zaka dinga tafiya kana magagi kana marisa yace wa mahum biskar alhali ba maye suke ba walakin azaballahi shadid sai dai me azabar Allah ce kawai take da tsanani a wannan lokacin azabar Allah ce za ta saki zama yar marisa kina gudu kina jin kamar irin hajijiya na daukan ki kamar ana fullaki saboda me saboda bala'in tashin alkiyama kuma a haka zaki kai kanki wannan gurin da aka ce bayan mun je ma abin tausayi abun fargaba Allah subhanahu wataala sai ya mance da mu ya share mu Allah ya yi fushi a wannan lokacin irin fushin da ba a taba ganin sa da shi ba tsawon shekaru muna fama cikin damuwa da tashin hankali illa man rahimahullah sai wasu ƴan kadan wanda Allah subhanahu wataala yayi musu rahama ko ya yarda da su Allah ya alƙarnabi alaihi salatu wassalam ya bada labari akwai wa'ansu wanda ake sa su a wata inuwa annabi ya ce yauma la zilla illa zillahu ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa Allah ka sa mu a ciki suna da yawa barin dauka mana mai sauki daga ciki kuma mafi sharri daga ciki su ne abokai guda biyu ko aminai guda biyu wanda suka haɗu dan Allah suka yi zumunci dan Allah suka zauna da juna dan Allah kuma har suka mutu suna kan tafarkin Allah kishiyoyinsu su ne wanda suka haɗu dan bin shaidan suka rayu akan bin shaidan suka kuma mutu suna kan bin shaidan din wayannan na tabbata za a same mu a cikin su ɗayan biyu ne saboda ƙawa aminiya tana da tasiri a cikin rayuwarki tana da tasiri cikin rayuwar ƴaƴanmu shi yasa nace bari mu dauke ta ke kanki ƙawa in kika dauka wai ke ƙawa zaki ƙawance da wata wanda kika san ba tsarkakakka bace kullun fatarta ta dora ki akan wani abin da bai dace ba wallahi ki guje mata saboda aminci wani abu ne mai daraja amma fa me idan an yi shi don Allah misali kawa da kika hadu da ita a Islamiya ko awa kawa da kika hadu da ita akan aikin gwagwarmaya don Allah baki santa ba da sai kawai saboda hidimar Allah kuka yi sha'awar mu'amala da juna kuma kullum ba wa juna shawara kuke ta alkhairi duk abin da zai cutar da ita a addininta zaki tunatar da ita ita ma za ta tunasar da ke to wannan ita ce irin kawar da Allah subhanahu wataala yake so kuma da za ta sabu ubangiji ko ta dauki hanyar saban ubangiji to zaki ji cewa duk sanda kike mata duk yadda da kike mata kin rabu da ita kuma ba za ki kara waiwaitanta ba idan kuma tana kan bin annabi Allah da annabin su to ba za ki kauce mata ba kina kansanta da kaunarta wani shine mai ahalari ya fada ko yace wajib alaihi ya wajaba ga dukkan mumini ya so dan Allah ya kidan Allah ya fishi dan Allah ba za ki fishi da kawarki ba sai dan ta taba Allah dan ke ta miki laifi ba abun fushi bane kawai sai ki bayar da ita kanta in ta fahimta shikenan sai ku zauna lafiya amma in dai Allah ta taba to kawai ki ji babu sauran zaman lafiya a tare da ita so wannan suna samun dacewa ranan alkiyama Allah ya ba su inuwa su ba za su ga wannan bala'in tashin hankalin ba akwai shugaba mai adalci wannan ma duk mata muna ciki ai na kika zama shugaba a gidanki ƴaƴanki kannan mijinki ƴan uwansa in ta dauro kishiyoyinki duk wanda Allah ya baki iko kike sama da shi to wajibi ne ki masa adalci in kina zaune da kishiya kina cin hakkinta kina cutar da ita wal Allah ita dan bata da shi ko dan bata da yaya ko wani abu mai kama haka to kin zama ke ma shugaba mai zalunci ke ma baki a cikin inuwar Allah ranar tashin alkiyama amma duk damar da Allah ya baki duk daukakar da Allah ya baki ki yi kokari ki zauna da kowa lafiya shugabanci ko na anguwa ne yau a ce a anguwar ki kene shugabar kungiyar mata ko kene shugabar kungiyar masallaci guri kaza ko ke duk wani irin shugabanci in dai ba za ki adalci a cikin sa wallahi Allah zai tuhume ki ranar alkiyama kuma ba ki a cikin inuwa sakamakon yanda ya fada so wa'annan guda biyu ina jin ya kamata mu je mu nazari akan yaya kike zauna a gidanki shugabancin kuma har akan ƴaƴan da fa kika haifa dole akwai adalci akan ƴaƴanki mata muna kuskure wajen cewa wani dan auta komai nasa daban yake ɗaya daga ciki kuma sai ki samu komai na wahala ita ake dorawa saboda ita mai kazar-kazar ce ai wancan lalaci ne da ita ba za ta yi ba a'a ita ma wancan a koya mata ita waccan da take aikin a zuciyarta fa ta san cewa tana cutuwa amma ba za ta yi magana ba shekarun baya wata yarinya ta kawo min karar mahaifiyarta tace su uku ne duk ƴan mata ita ce ta tsakiya tace amma ita a gidansu wata ran ma makaranta sai a break take zuwa saboda ita take shara take wanke-wanke take wanki take dafa abinci ta dauko ta tafi wa sauran yaran da za su wuni a makaranta su sun tafi makaranta tun safe wannan ko ke kin san zalunci ne dan mi sauran ba a koya musu ba dan mi sauran ba a tilasta musu a rarraba aikin ba yanda za a gama shi da wuri-wuri so ire-iren wayannan za ku sha mamakin kalaman bakin yara akan mahaifansu a tsiya cikin gidanki saboda haka kowa ta yi tunani ta je ta duba ta ga ta ina take zaluntan ƴaƴanta ko ƴaƴan mijinta ta ina take zaluntan kishiyarta ta ina take ha'intan mai gidanta ta yi kokari ta gyara Allah subhanahu wata'ala ya samu gani Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya ce walam tara
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
Allah subhanahu wa ta'ala yace walau tara izil mujrimina naqisu ala ru'usihim. Shin yaya kake gani ko me kake gani lokacin da mujrimai suka sunkuyi da kansu gaban ubangijinsu saboda tsabar tsoro, ba wanda ya isa daga ido a wannan farfajiyar da aka taru. Kowa ya sunkuyi da kai saboda me? Izzar Ubangiji a rannan ne take tabbata ki ganta rayal ayin, kuma a lokacin ne kike jin kanki ke kuma kaskantacciya. Duk wani mai mulki a wannan lokacin ba mulkin, ba gwamna, ba shugaban kasa, ba chairman, ba wani, ba wance. Wani wanda ya rike mukami ma ya manta ya rike mukami. A wannan lokacin an cire wa kowa wata isa da yake jin yana da ita kansa kasa. Mutane za su ci gaba da cewa Rabbana absarna wa sami'na, ya Ubangiji lalle mun ji mun gani. Ba nan duniya an toshe kunnuwa ba, an rintsa idanuwa, ana ce mana mi muna gani cewa ba sai mun yi ba. To a wannan lokacin kai da kanka zaka ce ya Ubangiji lalle mun ji mun gani, farji'na ya Allah. Kun ga wata da na sanin za ta zo a nan, ya Allah ka maida mu duniya, inna na'mal salihan, ya Allah in ka maida mu duniya za mu yi aiki mai kyau. Wata ayar yake cewa kamar da ba su fada su yi hakan ba, da muka kawo su duniyar kuma sai suka yi abin da suka ga dama. Farjina na'mal salihan inna muqinun, lalle yau kam mun yi yaqinin gaskiya ne abin da annabi yake fada. Annabawanka abinda suka faɗa mun ganshi a idonmu, lalle inda Allah zaka ba mu dama wallahi za mu aikata mai kyau. To Allah dama ai akwai wani alƙawari da yi, sai yace mi walau shi ina, yace da mun ga dama la'ataina, da mun ba kowa guda ku shiryarsa. Ma'ana da Allah ya ga dama da zai shirye da dukkan duniya, babu wanda zai tambaye shi me yasa yayi haka. Duka duniya a zamo mana garta ba mai sabon Ubangiji, wannan abu ne mai sauki a gurin Allah. Amma sai yace da sun ga dama, ma'ana da Allah ya so da zai yi haka, me yasa ba zai yi ba. La'ataina kullu nafsin hudaha, da sai mu ba kowace rai shiryarta, walakin haqqat kalimatul rabbika, sai dai me alƙawarin ubangijinka. Haqqat an qawli min qawlum minni, magana ce daga gare ni nayi alƙawari cewa me la'amla anna jahannama, sai na cika wutar jahannama. Ya salam, da me Allah zai cika jahannama?
Al'umma,
jama'a, da me zai cika mu wutarsa? Da me za a cika? Min al-jinnati wan nas, zai cika wutarsa da mutane da aljanu. Wannan alƙawarin da Allah yake na tun san da ya halicci wuta, ya shar'anta cewa za a cika ta da mutane da aljanu. To wannan dalilin ne yace ai ba zai ba wa kowa shirya ba, dole sai ya bar an ware ɗan wuta. Tunda mun san cewa dole akwai ɗan aljanna, to ba abu ne da zai sa mu ji cewa an riga an kadarta abin da aka kadarta ba, abu ne da zai sa mu ƙara himma mu ƙara aiki. Wannan sahabin Annabi alaihi salatu wassalam yace ya Rasulullah, kace Allah ya riga yayi komai yanzu tamkar maimaici ne ake ko bidiyo ne aka saka na rayuwar mu dama Allah ya kadarta yanda zaka kasance bayan ka mutu yanda zaka kasance bayan an tashe ka yanda zaka kasance makomar ka ma Allah ya sani to ya rasulullahi ina ganin kenan babu a gare mu damuwar sai mun yi aiki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai an dora kowane mutum ne akan mizanin abin da zai tabbata ma'ana idan kai dan aljannan ne tun daga nan duniya to sai a dora ka akan aiki irin na yan aljanna in kai dan wuta ne sai a dora ka akan aiki irin na yan wuta duk wanda ka gani ya kaikasa kasa ya maida hankalinsa akan abubuwa na fajirci to kowa tsammanta masa gidan da ya dace da shi ke kuma ko ina aka ganki guri ne na alkhairi ba a taba ganinki wani guri na sharri ke ma me ya kamata a tsammanta miki gidan aljanna wani daga cikin hadisin annabi ma cewa yace kowane mutum ya san makomarsa kai da kanka zaka samu nutsuwa game da makomarka saboda me saboda zaka duba aikin ka ka fahimci ina ka dosa yan uwa duba aikin nan sunna ce kullun kika tashi bacci ki auna ki gani yau alkhairi na ne yafi yawa ko sharri na da na tashi da safa me nayi ina tashi nayi nafila nayi sallar asuba nayi abun karyawa yara na shirya sun tafi makaranta nayi wanke wanke na gama nayi shara nazo nayi walaha na ki ta irga kinyi 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 sai kiga akwai sharri a ciki wala Allah har ki wuni sai kiga kawai alkhairai kikai tai wata in ta tashi ita ko me za ta irga amma karatu tashi da man ba zancan tayi nafila tayi sallar safiya da ma za mu ce mata ba asuba take yi ba yara bata ma sun san da suka shiri suka tafi makaranta ba ta tashi ta watsa ruwa ta karya kawai abin da yake gabanta dama akwai filan ɗinsu da kawarta ta je ta dauke ta sun tafi gidan kawarsu wance daga nan sun tafi gidan malam wane an je an kai sakon wance za a tutar da kishiyarta za a tutar da dan miji za a tutar da gashi nan dai matsaloli na rayuwa ka tusawa wani bakin ciki da kunci mata wai dukkan damuwar mu wai yaya za a yi wai mu mallaki majazan mu uwa in kika mallake shi ya fita a hankalinsa kika dora shi akan wani hanya wanda shi ma ya je ya tabe mai ribarki da dama daga cikin masu son su mallaki mazajen nan fa ba sa barin su akan tunanin su kai yanzu kawai sai abin da ka faɗa ke sai abin da kika ce daidai da uwarsa da ta haife shi kika ganshi da hakwaransa 32 wai kina so yanzu sai ya bi umarnin ki tukunne mata abu ke kanki kin san ba akan da dai kika ba shikenan sai ki kara irgawa daga nan me kika yi da kika dawo kika aikata kaza da kaza duka ki ta irgawa sharrin ki yafi yawa ko alkhairin ki yafi yawa wannan ka'ida ne musulmi in zai kwanta kullun yayi wa kansa hisabi kafin wa Allah ya maka hisabi amma sai mu manta ba ma yin irin wa'annan abubuwan ba ma yin irin wannan aikin sai muke ji kaman duniyan nan ba za ta kare ba kaman ba za ka mutu ba alhali kuma kullun fa muna kallo ana mutuwa duk wanda ya tafi bai dawo ya ce mana yaya ya samu kansa ba bare ka dan samu gamsuwa wancan mata haye kai ma kana kyauta da san zaka haye ƴan uwa da ta mu yi kokari kullum mu ja Allah a cikin zuciyar mu mu yi kokari kullum kada mu rabu da Allah a cikin tunanin mu saboda me saboda wallahi alkiyaman nan gaskiya ce za ta zo kuma annabi ya gaya mana za ta zo mana ne bagatatan ba tare da shiri ba, kamar yanda mutuwa take zuwa ga ɗayan mu bagatata. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah Ubangiji ya shiryar da mu akan tafarki madaidaici. Allah ya hana mu sabansa, ya ba mu ikon bin sa da yi mishi da'a. Kalman nan dai da ake ta maimaitawa, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah ba tsoro ake masa kawai irin na kadangare ko bera ba. A'a. Biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala shine tsoransa. Yarda da abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi shine yi masa da'a. Ba wani abu daban bane. In kai wa Allah ta'ala biyayya, ka yarda da abin da Annabi ya zo da shi, ka bar duk wani abin da Allah bai yarda da shi ba, shikenan kin yi wa Allah biyayya. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah Ubangiji ya dora mu akan tafarki madaidaici. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka.
Alhamdulillah, Allah ya saka wa malama da alkhairi. Sakamakon yanayin lokaci za su ce kash an yanke wannan labari na al-iyaba. Haka ilimi yake, sai an kwararo ana cikin tafiya, sai ka ji ba idda ba ajagun da kai kake so a idda ba, sai lokaci yayi alwaqatu aka ce ka safe. To insha Allah za mu dora da izinin Allah a wani zama. Malama Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa mizani, Allah ya ji gan magabatan mu baki daya. To uwa na mata, kun ji yadda aljanna da wuta ta kasance, ga yadda Allah ya bayani iri da iri, yadda idan ka aikata ga gun da za ka shiga, ga hikima ta Allah ta'ala. Sanadiyar alkawarin da yayi, yace yayi alkawarin sai ya cika jahannama dan kam da aljanu da mutane, sai sa Allah ta'ala sai yayi hikimar kan cewa bai ba kowa shiriyar tasa ba. Kun ga da an ba kowa shiriyar, to wancan alkawarin zai zama yani ne, to Allah kuma baya kuskure. Shi ne yasa aka yi, idan aka ce mana in kika aikata kaza aljanna, kika aikata kaza wuta, shikenan kin ga wancan alkawari zai cika. Ubangiji Allah ya kiyaye mu, kuma ta gaskiya zancen da malama ta ba yanzu. Haka ne yanayi, kina zaune wallahi wata kawa za ta hallaka ki. Kina zaman zaunuwanki a gida, maimakon kina full housewife, ki zauna ki yi ibadar ki domin ki samu aljannar ki. Sai wata ta zo ta kada miki kai, ta nuna miki ai ga hanya yadda ake yi, ai zamani ya canza kaza da kaza. In kika biye ta sai ta kai ki ga halaka. Hatta tana min da wata wai mace ce a cikin gidanta, kawarta, kishiyar kawarta ta kurata. Ta din matsalle ita ta kashana ta auren. Iyaz billah, ta je ta dumu tsalle ta auri mijin kawar, da mu ta fitarwa kawar da wannan kishiyar, sai ita ma ta dawo na ta gida. Ku duba ku ji wani lamari, sai ka ce abin a hannunki yake, ko kudin aljifin ki yake sarrafa su, ai kai ta ndu kare kare ban karisa kaiwa wannan yanda nake so na kai gona al'amarin ba. Bare lamari na aure, ki dumu tsalle ki murde shi, wanda aka ce al'arshin Allah ta kan girgiza a lokacin da aure zai halaka. Ta dumu tsalle ita ta kashe nata, duk da labari ne aka kawo mun kuma aka nuna matar. To amma sai in ji abin ya ban tsoro da yawa, in har hakan ya tabbata, yes sai Allah ya shirye mu mata. Ke ke za ki karɓa mata yanci a can, ita ma ta iya nata, kuma da ta bar harkar ta ku ta koma ga Allah ta'ala, za ta samu sassauci insha Allah. Ko mun bala'in kishiya, wallahi ka koma ga Allah, Allah zai baki mafita. Allah ya shirye da mu. Idan ka biya wannan lamari na zaman kisha ko jin daɗin rayuwa, kamar yadda aka faɗa ne, ba a halarci daɗi a gare mu ba, wai muna so mu huta. Ku ji a hakan, ai a rayuwa da a cutar da ke cutar gwara a cutar da ke. Yadda Allah subhanahu wataala ya yi gida biyun nan yana min daɗi. Idan aka ce a can mi, za a bambance ƙarya da gaskiya. Za a ɗauki hakkinki sai a baki, a nan za ki cika ta hajiya. Hajiya ta fanta ma a duniya, ke kuma a lahira kin zo an sassake miki iya wannan ɗinki a gare ta, kin samu kin cika ta wani wajenki. Ba abin birkewa a cikin wannan mata. Gaskiya mu koma ga Allah ta'ala, mu nutsu mu gyara, mu gyara ɗabi'unmu. Idan ba haka ba za mu halaka, ƴaƴanmu za su halaka. Dimo ɗabi'un da muke yi shi ƴaƴanmu suke yi. Iya da kika ga uwa take, don Allah da wanda ya sha nonon ta, shi ma haka shi zai yi ɗabi'arsa, in je ba Allah ne ya shige shi ya fitar mata zakka a cikinsu ba. Allah ta'ala ya shirya da mu. Ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ci, mu isar da sa'o ga waɗanda ba su zo ba. Sai karatu da wancan satin, akwai wani saƙo da nake so na idan da shi. Daga duba lokaci sai na koma kan ɗaya. Na yi magana a kan yara ƙananu wadda suke sha'awar mu'amalar mu ta iyaye mata. Yanzu kina da ƴaya ba ta fi shekara uku huɗu ba, za ki ga kina goyo, za ki ga kina goyo, ita ma sai tana goyo. Kina shayar da bebi, ita ma tana shayar da bebi. to sai tana kokarin tana koyon din abin da kike yi to kinga mu'amala suke sha'awa ko kuma ne hani ga cewa yara kananu sukan samu jin sha'awar wasa da misali akwai dan yaro saurayi zai zo mai shekara 3 yana dan wasa da ita ya dan jata ran yafuwa sai ya daka sai ya silla ta sama to yakan cire musu tsoron mazaje wanda muke gudun wannan zance na faɗi duka da ake ta yi to idan kika hana yarinya haka ba za ta rika jin tsoron maza amma dimo ta saba wasa da su ba za ta rika tsoron su ba haka zalika da nace a yayi sukan shekara da wuri yanzu shekara 9 shekara 11 13 to shekarun yanzu ba irin na da bane ba lokacin da shekarun balaga bai zo ba sai ya zo musu sakamakon irin ababen da muke ci kuma da yarinya da take irin wayannan wasanni ta kan balaga da wuri Allah ta'ala ya datar da mu a da za a aure shekara 13 to sai kiga sakon ke baki ma damu da abokin auren ba inda kannansa kuje ku yi tafa ku yar galagala ba za ki damu da gidan auren ba ke ciki kuma kofar dakin maman shi amma ba ku irin yanzu ba to Allah ya datar da mu to sallu ala nabi al-karim
allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ta ala nabi innaka hamidum wa ala ali muhammad wa ala ibrahim wa ala ali لالمين إنك أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة